أهل بيته جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه، ولا يستوي القتل الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتل الذين لم يصلي عليهم، بل قيل له: من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يسألون أنهم يحسنون صنعا؟ فقال: هم أهل حروراء. فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذين سماهم أمير المؤمنين في خلافته بقوله وفعله موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه، هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي رشده. وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان، بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة، فإما أن يكسروا بالخوارج عما يستهيكونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل، وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستهيكونه من ذلك. وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وسيرة خلفائه الراشدين المهديين، وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح من المنقول وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه، لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك، إما غلوا فيه وإما جفاء عنه، كما روي عنه أنه قال: يهلك في رجلان، محب غال يكرزني بما ليس فيه، ومبغض كال يرميني بما نزهني الله عنه منه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau Talata daren Laraba 19 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma yazo daidai da 22 ga watan 2 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyah ila ahli al-iraq, to majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki ko kuma mabiya addini shi'a na kasar iraq, wanda wannan shine darasin mu na 22 a jerin gwanan darussan mu na wannan masallaci mai albarka, wannan shine na 136. Malam yayi magana akan rikitar khawarij tare da sayyidina Ali da kuma abinda ya biyo baya da matsayin sayyidina Ali dangane da khawarij, matsayin da ya wato same shi daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, da kuma ishara da Ibn Taymiyyah yayi zuwa ga abinda ya faru tsakaninsa da sauran da wasu daga cikin manyan sahabbai irin su Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam da Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha a yaqin jamal da kuma Muawiya ibn Abi Sufyan da Amr ibn al-As da wasu daga cikin sahabbai a yaqin Safin, wanda Ibn Taymiyyah yana muqarana tsakanin waɗannan yaqi na sayyidina Ali, wato yaqin da yayi tare da khawarijawa da kuma wanda ya faru tsakanin sa da wani bangare na sahabbai, inda yake cewa yake nuna cewa anan an samu wato rikicewar fahimta a wurin wasu ta yadda suka nuna tsanarsu da kiyayyar su ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda wannan rashin jituwa da ta faru tsakanin sayyidina Ali da waɗannan ko wannan bangare na sahabbai da kuma yadda suka kidamuwa wato suka watsar da batun sha'anin khawarij waɗanda sayyidina Ali ya yake su har ma suke fifita khawarij din ma akan sauran sahabbai ba ji su suna taba khawarij ba amma kuma kullun maganar su shine sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kafirta su da jifan su da manyan kalmomi masu muni to shine Ibn Taymiyyah ya bayan ya kawo hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke magana akan khawarij da kuma matsayin su a addini da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar da sahabbai akan yakar su lokacin da suka fito yakin musulmi wanda wannan yaki da ya faru tsakanin sayyidina Ali da su khawarij waqatun nahrawan yaki ne wanda sahabbai suka goyi baya duka har ma wanda bai je ba daga cikin su daga baya yayi bakin cikin rashin halattar sa wannan yakin sabanin yakin da ya wakana tsakanin sa da mutanen Sham ko wanda ya faru na tsakanin sa da su sayyidina Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah da Aisha wannan yaki da dama daga cikin sahabbai wato sun yi bakin cikin faruwar sa wanda hatta shi kansa sayyidina Ali ya damu kwarai da gaske daga baya da faruwar wannan abu kuma sayyidina Hassan ɗansa Hassan ibn Ali ibn Abi Talib shi kansa bai goyi bayan wannan fita da sayyidina da mafin sa yayi wanda har ta kai ga aka samu fafatawa tsakanin sa da mutanen Jamal da mutanen Siffin ba to shine ne Ibn Taymiyyah yake cewa fala yastawi ma sarra qalba amirul mu'minina wa ashabihi wa ghabitahu bihi man lam yashhadu wato yakin da ya farantawa sarkin mu'minai shine sayyidina Ali da magoya bayansa wa ghabitahu bihi man lam yashhadu wanda bai samu ma halartar yakin ba har ya damu wato ya ji ciwon rashin halartar sa yakin ma amata watara an annabi sallallahu alaihi wasallam fihi tare da hadisai da suka zo ganganku masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke magana akan wannan yakin wannan yakin shine yakin khawarij da sayyidina Ali yayi sayyidina Ali ya ji dadi lokacin da aka gano shi wannan mai wannan dungulmi kamar yadda muka yi bayani sayyidina Ali ya ji dadi kuma yayi kabbara cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da ya labarta labarin sa kuma ya faɗi sifofin sa gashi kuma yanzu an ganshi sayyidina Ali ya ji dadin wannan Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin sahabbai sun yi bakin cikin rashin wato su ba da gudunmawa a cikin wannan yakin da aka yi da khawarij to kaga wannan yaki ne wanda sayyidina Ali ya ji dadin sa magoya bayan sayyidina Ali sun ji dadin sa wanda basu samu halarta ba sun ji dadi to shine mallam yace wannan yakin wanda ya faranta zuciyar sayyidina Ali da magoya bayan sa har ma wanda basu samu halarta ba suka ji ciwo tare da kuma hadisai da suka zo da dama a kansa yace ba zai taba zama daidai ba wama akwai ma anan da ta goge wama sa'ahu wa sa'a qalba afdali ahli baitihi wato ba zai taba zama daidai ba da abinda ya munana wa sayyidina Ali wato ya bata wa sayyidina Ali rai ya bata wa kuma mafi falalar ahli baitihi hibbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dallelan annabi sallallahu alaihi wasallama rai wato shine yakin Siffin da yakin Jamal shi kansa sayyidina Ali ya yi nadama kada ya fita wannan yaki kaga yaki ne wanda dukkanin su daga baya ba wanda ya ji dadin sa ba wanda ya yaba wa yakin dukkanin su abin ya bata musu rai to wannan yakin da ya faru tsakanin mutanen Sham ko kuma tsakanin sayyidina Ali da su sayyidina Talha da Zubair kaga wannan ba za ka taba daidaita shi da yakin da ya faru tsakanin sa da khawarija ba wancan yaki ne da ya faranta musu rai wannan kuma yaki ne da ya bakanta musu rai ya bakantawa hibbin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato dallelan annabi sallallahu alaihi wasallama rai alladhi qala fihi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da sha'anin sa yace allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu, ya Allah ina san shi ka so wanda yake san shi. Wannan falala ce ba karama ba ta da ta tabbata ga Hasan ibn Abi Talib. Wannan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Al-Bara ibn Azib, yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana dauke da Hasan akan kafadarsa, wa huwa yaqulu allahumma uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu, ya ubangiji ina san shi ka so wanda da yake san shi. Wannan Bara ibn Azib ya rawaito wannan. Haka nan akwai riwayar Abu Huraira wanda tana cikin Bukhari da Muslim, itama Abu Huraira yake cewa kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suqin min aswaqil madinati, na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata kasuwa daga cikin kasuwannin Madina, ita ce suqu bani Qainuqa, wata kasuwa ce wanda Yahudawan Madina na kabilar Banu Qainuqa su suka kafa ta. Yace na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci, fan sarafa wan saraftu, sai ya bayan mun je kasuwa ya tafi ni ma na tafi. Fa qala aina luka, sai ce ina kankanin yaran nan, yana nufin Hasan. Ya faɗa haka hasau uku, aina luka aina luka, hasau uku, ina yaran nan kankani yake, ina karamin yaran nan. Ud'u al-Hasan ibn Ali, ku kirawo min Hasan dan Ali. Fa qama al-Hasan ibn Ali yamshi wa fi unuqihi sikhab, Hasan dan Ali ya tashi yana tafiya, an rataya masa abin nan a wuyansa, wato kamar tsakiya a wuyansa haka. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi, sai annabi ya miƙa hannunsa. Fa qala al-Hasan bi yadihi hakaza, shi ma al-Hasan ya miƙa hannunsa, wato annabi ya miƙa hannunsa zai dauke shi ma ya miƙo hannunsa. Faltazamahu, annabi ya kama shi ya rungume. Fa qala, sai yace allahumma inni uhibbuhu, ya Allah ina san shi. Fa ahibbahu, kai ma ka so shi. Wa ahibba man yuhibbuhu, ka so kuma wanda yake san shi. Abu Huraira ta Allah kara masa yarda yake cewa fa ma kana ahadun ahabba ilayya min al-Hasan ibn Ali, tun daga lokacin ba mutumin da naji ina so kamar Hasan dan Ali. Saboda wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da shi, to da sahabbai da yawa da sun ruwaito wannan irin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da Hasan, a wasu ruwayoyin dangane da Hasan da Husaini, hatta shi kansa Muawiya ibn Abi Sufyan ya ruwaito irin wannan dangane da Hasan, da kuma yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina san shi, Allah ka so wanda yake san shi. Wanda alama ce da take nuna cewa shi kansa Muawiya yana fadar wannan kuma fallace ta Sayyidina Hasan da yake banta da ita, ko mu ce da ta shahara dangane da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna soyayyarsa ga waɗannan jikoki nashi guda biyu, Hasan da Husaini. Ya kirawo Hasan a matsayin sayyid, abin nan sayyid, yace innabni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin, wannan dana wa shugaba ne, kuma ubangiji zai sanya shi zama sanadiyar sulhu tsakanin wasu bangarori manya-manya guda biyu na musulmi, wato masu rigima, kuma hakan ta wakana, hakan ta kasance. Sayyidina Hasan ya zama shi ne sanadiyar samun sulhu da haɗin kai tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham, al'ummar musulmi ta koma ƙarƙashin inuwa guda ɗaya, ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya, jagorancin Muawiya ɗan Abu Sufyan, Allah ya ƙara musu yarda. Kaga wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbata, Sayyidina Hasan ya zama sayyid, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su sayyida shababi ahlil janna, to su ne shugabannin samarin 'yan aljanna. Duk wannan falala ce da tabbata gare su tun suna ƙanana. Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zauna sukan zo su hau doron bayansa su riƙa wasa, idan an yi magana za a yi magana ya ce ku kyale su, ina son su. To Hasan ibn Abi Talib mai wannan falala shi karan kansa wato ya nuna bai ji daɗi ba da abin da ya faru tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraki, wato tsakanin mabiya Muawiya da mabiya mahaifinsa Ali ibn Abi Talib. Kaga da a ce abu ne wanda yake na daidai na ya kamata na haka ya dace, to da Sayyidina Hasan ibn Abi Talib ba zai yi wata ba wajen ya goya mahaifinsa baya, musamman ma kuma mahaifinsa ne. Wato muna ganin waɗanda za su goya wa iyayensu baya ko da kan iyayen nasu ba akan gaskiya suke ba, saboda kawai dangantaka ta jini ta da da uba da ta hada su. Muna ganin irin wannan kuma yana ta maimaituwa. Ka duba dai bayanan da Saiful Islam dan Kazzafi yayi kwanan nan, in ce shekaran je kenan, da kuma wanda yake ta yi har yanzu, wanda a kasar da can ana nuna shi kamar matsayin wanda zai kawo gyara akan tafiyar ubansa. Wataƙila daman kuma wato wasan kwaikwayo ne suke yi dan mutane su gamsu da shi, duk lokacin da aka zo za a nada shi a matsayin magajinsa, mutane su ce eh daman ka cancanta, domin kai baka gaji rashin mutuncin ubanka ba, kana fitowa kana suka game da siyasar ubanka. Ta yi wata drama ce don an bashi wannan damar, shi za ka ga ya fito yana sukan wasu tsare-tsare da wasu hukumomi wanda uban ya kafa da yadda suke tafiyar da abubuwansu. To sai gashi bayan wannan zanga-zanga da ta game kasar, ya fito yana cewa ko dai a su bar zanga-zangan nan su fito a tattauna, ko kuma wato koramar jini ta gudana a cikin kasar Libya. Wanda yana cewa za a yi yakin basasa, kuma sai dai a kare mace da namiji, to sai dai a yi ta yi har kowa a kashe shi, kowa ya mutu, ba za su ja da baya ba, kuma yanzu aka fara. To kaga wannan magana ta sa wasu daga cikin su masu wato su mutanen Libya din da ma waɗanda suke bin al'amarin ƙasar Libya din da daɗewa sun yi mamakin jin wannan daga babansa, daga Saiful Islam Kazzafi. Sun yi mamakin jin haka, wanda ba su zaci irin wannan kalmomin zai yi amfani da su ba. Sun zaci zai yi wato ba da haƙuri ne ya kwantarwa da mutane hankali, ya ce su bari za a bincika duk kuma abin da ya dace za a yi, wato duk wannan abubuwan da aka yi zaton zai faɗa ba su ya faɗa ba. To kaga da yake ba abu ne wanda daman can akan gaskiya ake ba, yanzu kawai yana goyon bayansa ne, domin shi ba wani matsayi yake da shi a gwamnati ba, ba wani abu da yake rike da shi a gwamnati, ba minista bane, ba advisor bane, ba wani director bane na wata hukuma, ba komai bane, ba ambassador bane, ba komai bane shi a cikin gwamnati. Amma kuma shi yake magana yanzu da yawun gwamnati, kaga a wani matsayi yake magana, a matsayin dan gaddafi kawai yake magana, saboda haka yana goyon bayan ubansa ne. To amma kaga anan da yake harka ce ta gaskiya kawai, gaskiya zalla, gaskiya tsantsa, ba wai kawai an ga kaga kawai ana faɗa baka ce to shikenan wane ne jama'a ta, kawai in shiga cikin su a yaƙi wanda suke yaƙa ba tare da na san menene sababin yaƙin ba. Kamar yanda wani yake cewa wa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudu, cini ba wani bane face ɗaya ne daga cikin ƙabilar guzayya, in ta shiryu in shiryu, in sun ɓace ni ma in ɓace, saboda haka duk inda suka yi nan zan yi. La yas'aluna akhahum hina yandubuhum ila alqitali ala ma qala burhana, da ya ji an ce a fito yaƙi a fito yaƙi, ba zai tambayi dalilin yaƙin ba, shi dai kawai zai sari makaminsa ya fita a guje. To a musulunci ba haka abu yake ba, abinda ake yi shine idan abu na gaskiya, mutum mai gaskiya ne ka tsaya tare da shi ka taimaka masa ka ga ya kwato haƙƙinsa, in kuma wanda ba mai gaskiya ba ne azzalimi ne ka taimaka masa ka hana shi zalunci. Wannan shine abinda musulunci ya zo da shi, shine unsur akhaka zaliman aw mazluman, a ka'idar a jahiliya haka abin yake, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Sai dai ma'anar da musulunci ya zo ba ta ba irin ta jahiliya ba. A jahiliya ka taimaka wa ɗan uwanka, azzalimi ne ko shi ake zalunta, wato ba ruwanka ka san a wane matsayi yake, shi ne azzalimin ko ku a'a shi ne ake zalunta, kai dai kawai ka taimaka masa. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam haɗu wannan, sahabbai sun ji haka abin barakwai, sai suka ce za mu taimake shi a lokacin da aka zalunce shi, amma ta yaya za mu taimake shi bayan yana zalunci? Sai ya ce ka hana shi yin zaluncin, fatilka nasruka iya, fa zaka nasruka iya, in ka hana shi zaluncin to wannan ka taimaka masa, domin abinda zai je iske ranar gobe kiyama na sakamakon zaluncinsa abu ne mai muni kwarai da gaske, abu ne mai matukar wahalar jurewa. Saboda ka gara tun anan ka taimaka masa ya daina zaluncin, domin ya kubuta ranar gobe kiyama, kamar da Annabi ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyama, zalunci dufai ne a ranar gobe kiyama, don ka taimaka masa. To haka musulunci yazo sai canzawa ita wannan ka'idar ta jahiliyar, sai canza mata ma'ana, ka taimaka masa a matsayinsa na wanda aka zalunta don ya karɓo haƙƙinsa, ka taimaka masa a matsayinsa na azzalimi don ka hana shi zalunci. Don haka sayyidina Al-Hassan ibn Ali bai ji cewa mahaifinsa yana fada da mutanen Sham ba, shi ma bara kawai a shiga ai tare da shi ba, a'a sai ya zama na har ma yana musanyin magana da mahaifinsa akan cewa kada yayi wannan fita, domin wannan fita din ba za ta haifar da alkhairi ba. Gara a tsaya abin ta lalama, abin ta tattaunawa, watakila ta haka iya warware matsalolin da suke ciki. Amma abin da Ubangiji ya riga ya kaddara babu makawa sai ya faru. Ubangiji ya riga ya kaddara faruwar abin, babu kuma mai iya hana faruwarsa. To wannan shine ya gudana a wannan lokacin. To Ibn Taymiyyah yake cewa kaga abin da ya faranta wa Sayyidina Ali rai, ya faranta wa magoya bayan sa rai, ya faranta wa Al-Hassan Ibn Ali rai, wanda ma bai shiga cikin abun ba, yayi bakin ciki, ya ji ba dadi, ba zai taba zama daidai da abinda ya bakanta wa Sayyidina Ali rai ba, ya bakanta wa Sayyidina Hassan rai ba, wanda shine yakin mutanen Sham. Shine malai yace wa in kana amirul mu'minina huwa aula bil haqqi mimman qatalahu fi jami'i hurubihi. To wannan tace gabar da Ibn Taymiyyah kullun yake nanatawa idan yazo magana akan wannan rikicin da wannan tatabirzar da ta faru a zamanin waɗannan bayin Allah. Yake cewa duk da cewa sarkin mu'minai, yana nufin Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa yarda, ce duk da kasancewarsa huwa aula bil haqqi, shine mafi cancanta da gaskiya, mimman qatalahu, sama da wanda suka yake shi, fi jami'i hurubihi, a dukkanin yaƙe-yaƙensa, wato a dukkanin yaƙe-yaƙen da ya yi sawa'un tare da mutanen Jamal ko tare da abin nan a waqatil Jamal ko tare da mutanen Siffin ko kuma tare da Khawarij, duk yaƙe-yaƙen da Sayyidina Ali ya shiga, idan ka tsaya kai lissafin hujjojin kowane bangare za ka samu nashi ɗin sun fi rinjaye. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da bayyanar Khawarij, ke cewa tamruqu mariqatun ala hin furqatin min almuslimina taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq, za a samu wasu ƴan tawaye su bayyana lokacin da musulmi suka rarrabu, amma waɗanda za su yaƙe su sune jama'ar da suka fi cancanta da gaskiya, wato ɓangaren da ya fi cancantar gaskiya su ne zai yaƙe su. Sai kuma abin da ya faru shine Sayyidina Ali da jama'arsa su suka yaƙi wannan marika, wato su Khawarij. Kaga wannan sai ya nuna cewa ɓangaren Sayyidina Ali su ne aula ta'ifatayn bil haqqi, su suka fi cancantar gaskiya. Da Ibn Taymiyyah yake cewa kaga sigar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da ita a wannan hadisi, wato siga ta af'alut tasdil, aula ta'ifatayn, mafi cancantar wato ɓangarorin guda biyu da gaskiya. Ya nuna kenan kowane ɓangare akwai wani sofanin gaskiya a ciki, akwai wani ɓurfishin gaskiya a ciki, sai dai gaskiyar a wannan ɓangaren ta fi rinjaye sama da ɗaya ɓangaren. Wato ba za ka kira ɗaya ɓangaren wato maƙaryata ko miyagu ba. Annabi ya nuna akwai wani abu na gaskiya a cikin tafiyarsu, sai dai kuma gaskiyar da take ɓangaren Sayyidina Ali ta fi yawa, ta fi rinjaye, don haka shi ya fi rinjaye. Mun sha faɗa gaskiyar da mutanen Sham suke da ita shine wannan batu da suka yi na binciko waɗanda suka yi kisa suka kashe Sayyidina Usman, da neman a yi musu kisasi, a yi musu haddi kamar yadda shari'a ta ajiye. Sannan kuma suka yi ijtihadi a kan wannan matsaya tasu. Sayyidina Muawiya kasancewa yana da alaƙa ta jini da Sayyidina Usman, ya ga cewa shi ne waliyu damihi, babu wanda ya fi shi cancanta, musamman ma shi ke da ƙarfi da zai iya tsayawa ya ga cewa an yi hukunci na kisasi akan waɗanda suka yi wannan ta'addanci. Ya tsaya a tare da faɗar Allah, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, wanda duk aka kashe to mun ba wa waliyinsa wata dama, wata hujja ta ya nemi haƙƙinsa, sai dai kai ya wuce gona da iri wajen kisa, wato shi ya nemi a kashe sama da abinda aka kashe masa, wato ko a kashe wanda ba shi yayi kisan ba, kuma innahu kana mansura, lalle shi wanda za a taimaka masa ne akan wannan. Karkashin wannan aya da wasu dalilai na zahiri, Sayyidina Muawiya ya tsaya akan cewa sai an binciko waɗanda suka yi kisan, musamman ma kuma waɗanda suka yi kisan wasu ne wanda ga su nan suna ta cin karansu ba babbaka suna ta wato walawa da kai kawo kanin musulmi. To wannan ita ci ne shi abin da yake da shi na sofanan gaskiya. To amma abin da shi sayyidina Ali yake faɗa shi ne ya yarda da duk abin da ya faɗa na cewa an kashe sayyidina Usman ba bisa gaskiya ba, sannan kuma waɗanda suke kisan ya kamata a yi musu kisasi, duk ya yarda da wannan. Sai dai yana ganin komai a bi shi a hankali, kuma komai yana da lokaci. In aka ce za a yi garaji, za a yi gaggawa, to za a iya samun wata natija wacce za ta zama ba ta da kyau, za ta zama ta yi muni kwarai da gaske, musamman ma mutanen nan da suke kisan nan, wato suna nan sun bazu cikin jama'a, kuma suna rike da manyan makamai wanda aka ce a lokaci guda za a farauto su, to babu shakka za a zubar da jini kuma mai yawa. Yana ganin a bada a fara samun haɗin kai gaba ɗaya, duk al'umma ta zama abu ɗaya. In aka dunkule aka zama abu ɗaya, to sai a yi ƙoƙari a zaƙulo waɗanda suka yi laifin, sai a kashe su. To su kuma a lokacin sun san wannan siyasar da shi sayyidina Ali yake so ya bi, siyasa ce mai haɗarin gaske a kansu. Wannan ta sa suka yi ta zuzuta wutar wato rashin fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu, wanda duk dai mun yi wannan bayani ba sau ɗaya ba sau biyu ba. To kaga in ka tsaya ka dubi ɓangaren sayyidina Ali za ka cewa aula ta'ifataini bil haqqi, dan duk abin da waɗancan suke faɗa na buƙatunsu bai ƙi ba, bai ce ba ku da haƙƙin ku nemi jinin sayyidina Usman ba. Shi ma sayyidina Usman ɗin nan ɗaya daga cikin manyan abokansa ne, sannan kuma bai ƙi yadda ke cewa a kamo waɗannan mutane a musu kisasi ba, sai dai kawai abin da aka saba shi ne wani lokaci ne ya kamata a yi wannan. To anan ne aka saba, sai yanzu ya fi su gaskiya a nan. To shi yasa aka kirawo ɓangarensa aula ta'ifataini bil haqqi. Kaga in kai nutsatse ne bai kamata ka zagi ɓangaren sayyidina Ali ko ka zagi ɓangaren sayyidina Muawiya ba. In har kai nutsatse ne, to mutumin da yake wato baragurbin mutum ne zai iya zagin kowane ɓangare ma, kamar yadda Khawarij suka zagi ɓangaren sayyidina Ali ɗin da ɓangaren Muawiya ɗin, da ko kuma yadda abin nan Shi'a suke zagin ɓangaren sayyidina Muawiya. Sayyidina Muawiya kamar yadda muka sha faɗa bai ce yana son khalifanci ba a lokacin. Ya yarda cewa sayyidina Ali ya fi shi cancantar ya zama shugaba. Wannan ruwayoyi sun zo shi da kansa ya furta wannan magana, don haka bai taɓa da'awar shi shine khalifa ko amirul muminina ba. Bai zama amirul muminina ba sai bayan da sayyidina Hassan ya sauka ya bar masa kujerar. To Ibn Taymiyyah duk sanda ya faɗi abin da ya faru tsakanin ɓangarorin nan biyu, yakan yi wannan isharar ya ce wa in kana amirul muminina huwa aula bil haqqi mimman qatalahu fi jami'i hurubi. Duk da cewa sarkin mu'mine sayyidina Ali shine yafi cancanta da gaskiya sama da wanda duk ya yake shi a dukkanin yaƙe-yaƙensa. To kaga wannan idan za ka yi wa Ibn Taymiyyah adalci kullum, idan ka kawo batunsa da ya yi a kan ɓangarorin nan biyu, to ka hikaito wannan magana da yake faɗa. To amma sai muka ga akasi ne yake faruwa musamman ga waɗanda suke yaƙar shi Ibn Taymiyyah, saboda yana ƙarsu. Ibn Taymiyyah yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen su ga cewa sun bayyana wa al'umma munin da yake cikin aƙidar Shi'a, musamman ma da littafin sa Minhajus Sunnatin Nabawiyya, wanda littafi ne wanda kusan har zuwa yanzu ba a samu an rubuta wani littafi da ya kace-kace da wannan aƙida ya fito da ita tsirararta ba kamar yadda littafin Ibn Taymiyyah ya yi. Saboda wannan ne kuma har zuwa yanzu ba su iya fita madda wani littafi da zai ci karo da wannan littafin ba, ballantana ya kai shi ƙasa. Saboda haka littafi ne wanda yana tsaikyan har yanzu, kuma yana ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen tona asirin Shi'a. To wannan ta sa suke ta ƙoƙarin ya za su ɓata shi har ta kai su yi rubuce-rubuce suna cewa ai maƙiyin Ahlul Bayt ne, baya san Ahlul Bayt, baya san sayyidina Ali, baya san ƴaƴan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, baya san wani. Wanda kuma in an zo ana karanta littafansa sai ka ji ba haka kalmominsa suke gudana ba. Ka duba dai yadda ya yi magana da sayyidina Hassan, ya hikaito cewa sayyidina Hassan ɗan lilan manzon Allah ne. Ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. To wanda yake kin sayyidina Hassan yaushe zai kawo wannan? Kuma ka ga bayan ya yi wannan magana ta cewa ga yadda yaƙin Khawarij ya kasance, ga yadda yaƙin mutanen Siffina da Jamal ya kasance, duk da haka sai ya ce wa in kana amirul mu'minina huwa aula bil haqqi. Duk da haka bai wuce gurin haka nan ba, don kakkar cewa ko watakila yana so ya daidaita mutanen Sham da mutanen Iraki. sai yace a'a sayyidina amirul mu'minin huwa aula bil haqq, wanda kuma wannan ita ce aqidar sunna, duk inda ahlus sunna suka yi magana akan wannan abu da ya faru sukan hikaito wannan, illa iyaka sukan ƙara da cewa mutane gida uku suka kasu a lokacin, da wanda suke tare da mutanen Sham, da wanda suke tare da mutanen Iraki, da waɗanda ba sa tare da kowane bangare, suna ganin yaƙi ne na fitina, yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi, bai kamata a zubar da jini a cikinsa ba. To waɗannan su kuma su ne aula sama da dukkan kuma duka ɓangarorin biyu, duka ɓangarorin uku, wato duka ɓangarorin biyu, wannan ɓangare na uku na wasu daga cikin sahabbai wanda suka ƙi shiga dukkan wani ɓangare a yi faɗa da su, wannan su ne aula, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta fitinar da yadda za ta kasance. Yace al qa'idu fiha khairun min al qa'im wal qa'im fiha khairun min al mashi wal mashi fakun abdullahi al maqtul wa la takun abdullahi al qatil, cewa wanda yake zauna a ciki yafi alkhairi sama wanda yake tsaye, wanda yake tsaye yafi alkhairi sama wanda yake tafiya, wanda yake tafiya yafi alkhairi sama wanda yake gaggawa yana kai kawo. Sai yace ka zama bawan Allah da za a kashe a wannan fitinar, kar ka zama kai ka za kai kisa. To kaga anan an nuna cewa kakka dauki makami ka ce zaka tunkari wani daga cikin ɗan uwanka musulmi da kisa, in ma ta kama za a yi kisan to kai ka hakura a kashe ka din ba wani abu, zaka samu wato aladanka a gurin Ubangiji na bin dokar wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata din nan. Shi yasa Abu Bakra yana cikin waɗanda suka kaurace abin nan, sai ka yadda takobinka na karfe ka dau takobi na takobi na itace, kaga babu wani wanda zaka iya soka da shi ka fuda masa ciki. To saboda haka aka samu da dama daga cikin sahabbai sun koma gefe sun zama ɗan kallo, su Abdurrahman ibn Auf, irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, irin su Sa'id ibn Zaid, irin su Abdullahi dan Umar da sauransu, duk sun zama ba sa cikin nan ba sa cikin nan, amma dai suna ta nasiha ga kowane bangaren, wato rashin shigar su kowane bangare ba wai yana nuna ba ruwan su ba, irin kuje ku kashe kan kudin nan, a'a suna nasiha, za su gaya ma wannan karkai kaza ko wannan karkai kaza, amma dai ba za su fito ƙararru-ƙararru ba, suna cikin wani bangare ta da dan su a cikin afagen daga da makami, amma dai suna ta nasiha da faɗakarwa akan cewa ga yadda za a shawo kan matsala. To shine Ibn Taymiyya ya ci gaba da cewa wala yastawil qatla alladhina salla alaihim wa sammahum ikhwanana wal qatla alladhina lam yusalli alaihim, wato ba zai taba yiwa zama daidai ba, waɗanda aka kashe kuma sayyidina Ali ya musu salla ya kirawo su da ƴan uwanmu, ba za su zama ɗaya ba da waɗanda aka kashe alladhina lam yusalli alaihim sayyidina Ali bai musu salla ba, bal qila lahu bal ma da aka ce da shi suwa ne ne waɗannan da Allah yake cewa allazina zalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, waɗanda aikin su ya bace tun anan duniya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, suna tsammanin kuma su suna kyautata aiki ne, suwa ne ne waɗannan? Faqala sayyidina Ali yace hum ahlu harura, su ne mutanen harura, kamar ce harura sunan guri ne inda su waɗannan khawarij suka yi dandazo suka taru a gurin suka yi sansani, to shi yasa ake jingina su zuwa ga wannan guri. Kaga anan sayyidina Ali ya bambance tsakanin yakin da yayi da mutanen Jamal da kuma mutanen Siffin, waɗannan ya yadda musulmi ne, ya yadda ƴan uwansa ne, kuma ya kira shi ƴan uwansu har ma da aka gama yakin an tattara dukkan waɗanda yakin ya rutsa da su suka rasa rayukansu, ya musu sallah. Kaga inda a ce yana kafirta su ba zai musu sallah ba, kamar yanda wasu yanzu suke kafirta su, ce duk wanda ya yaki sayyidina Ali to kafiri ne, zindiki, munafiki. Wannan magana ce da tana nan rubuce a cikin littafansu, cewa duk wanda ya yaki sayyidina Ali kafiri ne, zindiki ne, ya bar musulunci. To kuma shi sayyidina Ali da aka yaka shi kuma ya musu sallah, to ya aka yi mu kafirai sallah, kai ka ce kafirai ne kuma shi ya musu sallah, kaga kenan kamar kana cewa yayi wa kafirai ko munafikai sallah, bayan Allah ya hana aiwa munafiki wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, Allah ya hana annabi yayi wa munafiki sallah, to ya za a yi ba ma munafiki wanda kake cewa kafiri ne, ya za a yi kuma shi sayyidina Ali ya saba wa fadar Allah din nan shi ya je musu sallah. Kaga alama ce da take nuna cewa kai fahimtar ka ba daidai yake ba, abinda kake fahimta ba daidai ba haka yake ba. Waɗannan mutane duk da sabani ya hada su da sayyidina Ali, sayyidina Ali bai kafirta su ba, bai dauke su kwatattu waɗanda ba za a yi musu sallah ba. To amma mutanen Harura su ne Khawarij, sayyidina Ali sai ya kirawo su alladina dalla sa'ihu. To ya aka yi daddamuwarka ta fi tsanani akan waɗancan da sayyidina Ali ya yi sallah, amma su waɗannan da sayyidina Ali ya yaƙe su kuma bai yi musu sallah ba, ya aka kai damuwarka da waɗancan ta fi tsanani ba ka damu kuma da waɗannan ba? Kaga anan sai abinda yake nuna cewa kuna hannun riga da shi, kai wata hanya ce kawai ta ka kawo tirnaki da rudani a cikin al'ummar musulmi, ba wai ta hanya ce ta kai adalci ba, ko kuma ta ka nuna soyayyarka ga sayyidina Ali ko ahlul baiti. Yace fa hadha al-farq bayna ahli Harura wa bayna ghayrihim alladhi sammahu amir al-mu'minin fi khilafati bi qawlihi wa fi'lihi. Kaga wannan shine bambanci tsakanin ahlul Harura da wani wanda ba su ba, wanda sayyidina Ali ya fade su ko ya fade shi a lokacin khalifancin sa da maganar sa da aikin sa, sune Khawarij. Ya ambace su a maganar sa kuma a aikace nuna haka, muwafiqan fihi li kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama. Wato yana mai dacewa da abin da yazo a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Fito wannan bambanci da sayyidina Ali ya nuna tsakanin waɗannan da waɗancan, huwa sawabul ladhi la ma'dila anhu liman hudiya rusuluhu. Wannan ita ce gaskiya, shine daidai wanda babu makawa shi za a bi, ba magana a kauce masa ga dukkan wani wanda aka shiryar da shi ga shiryarsa, aka nuna masa gaskiya. Wa in kana kathiru min ulama as-salafi wal khalafi la yahtaduna li hadha al-furqan. Ibn Taymiyya ya ce duk da cewa da dama daga cikin malaman magabata da waɗanda suka zo baya ba sa shiryuwa zuwa ga wannan bambanci, gashi dai a aikace sayyidina Ali ya nuna bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan, ya fifita wato waɗancan duk da abin da ya faru tsakaninsa da su, waɗannan kuma ya nuna kaskancin su, ya kuma yi farin ciki da yaƙar su da ya yi. Amma duk da haka an samu waɗanda ba su iya gane bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan ba, bal yaj'aluna sirata fil jami'i wahidatan, suna sanya wato mu'amalar da za a yi ga dukkanin waɗannan ga iri ɗaya ce, wato duk ai musu mu'amala ta bugat, wato mutanen waɗannan mutanen Sham a ɗauke su bugat, haka nan mutanen Khawarij su ma a ɗauke su bugat. Sai ka ga cewa a littattafai in an tashi maganar qitalul bugat, sai a hikaito yaƙin da sayyidina Ali ya yi da mutanen Sham a lokacin da ake maganar yaƙi da sayyidina Ali da ya buɗe mutane, ai kuma hikaito yaƙin da ya yi da Khawarij. Kaga anan kama an daidaita su a wajen mu'amala. To anan shine Ibn Taymiyya yake cewa wannan rashin gane bambancin da sayyidina Ali ya nuna ne tsakanin bangarorin biyu. Yace fa imma an yuqassiru bil khawarij amma yastahiqunahu min al bughd wal la'nati wal uqubati wal qatl. Ko dai su gaza wajen hukuntawa Khawarij abinda suka cancanta na kiyayya da la'anta da uquba da kisa, wato su kasa wajen hukunta musu waɗannan abubuwa waɗanda sun cancance su. Wa imma an yazidu ala ghairihim ma yastahiqunahu min zalika, ko kuma su ƙarawa waɗanda ba su kai Khawarij ba abinda suka cancanta na uquba ko na kisa, su ƙara musu akan abinda suka cancanta. Kaga anan akwai alhaif, wato akwai karkacewa, wanda kuma galibi yana faruwa idan mutum bai nutsu ba wajen kallon al'amura yadda suke, shi yasa a lokacin fitina ba a san gaggawa, ba a san wato garaji, duk sanda wani wata fitina ko rashin fahimtar juna za ta faru tsakanin wasu bangarori na musulmi, to ba a buƙatar garaje wajen yanke hukunci, ana buƙatar nutsuwa da bin abubuwa a hankali. Dan ƙarshe idan baka yi abin nan, in baka bi abin a hankali ba, to ƙarshe zaka zo ka fahimci kanka ka zalunci wani bangare, ko dai ka yi ta sukan bangaren da ba shi ya dace ka soka ba, ko ka yi bangaren da ba shi ya dace ka yaba ba, ka soki wanda ya dace ka yaba, ka yaba wanda ya dace ka soka, shi yasa ake, ko kuma ka jingina wa mutum laifin da bai yi ba. Shi yasa idan fitina ta faru tsakanin bangarori na musulmi ba a buƙatar gaggawa, sannan kuma abu ne wanda ba a san yawan yaya tashi, domin yawan yaya ta shi din zai kawo tarnaki da wato rudani cikin al'umma wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wani yace idan wani abu ya zo musu na tsoro ko na zaman lafiya to sai ga suna ta yada labarin yace da a ce sun mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa da waɗanda suke da ilimi daga cikin su da sun mayar da shi zuwa ga manzansa zuwa ga manzan Allah da waɗanda suke da ilimi daga cikin su to da waɗanda suka san hukunce hukunci suke iya gano hukunce hukunce da sun gano hukuncin sa to shi yasa idan wani abu na al-khawf ya faru a cikin al'umma to ba a san ayi ta wato ya madi din sa ayi ta tereren sa ayi ta fadar sa nan da can duk inda aka tsawunna a ce baka ji ba suwana sun ce wa suwana kaza ko suwana sun yi wa wani kaza ba a san irin wannan ana buƙatar a nutsu wajen bincike da bin abin wato keke da keke sannan ba yara ne ya kamata su yi ba masu ƙananan shekaru ana buƙatar mutane masu tajriba a rayuwa wanda sun goge sun san jiya sun san yau saboda haka sun san irin waɗannan abubuwa in sun faru ya ta ina ake shawo kansu sai yasa duk sanda al'umma ta samu kanta cikin ruɗu akan su wato masu ƙananan shekaru su haɗa kai da manyan su domin wajen yadda za a gano bakin zaren kansu ko ba gefe su riƙa ganin cewa ko ƴan a tafi a hankali ne mu ko muna san abin nan ai gaggawa kawai a yanke hukunci irin wannan shi yake hana a gano bakin zaren kaga sayyidina Ali a cikin wannan abubuwa da suka faru yana da mawqifi sayyidina Muawiya yana da mawqifi to anan barin wasu su shiga tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu shi ya haddasa duk fitinar da ta faru su kuma sun shiga ne ba don a samu zaman wato fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu ba don dai kawai ta ƙara ɓaci da in ba ta ɓace ba in ta gyaru to su tasu za ta ɓace don haka ba za su yi duk yadda za su yi su ga cewa ba ta gyaru ɗin ba to duk sanda fitina kuma ta kunno kai a cikin al'umma ana samun irin wannan saboda dukkan wani abu da ka sani na ɓarna barna da ta shafi addini ko ta shafi rayuwa ko ta shafi akhlaq wato ɗabi'u ba ta samun karbuwa ko ta yaɗu ko ta samu gindin zama a cikin al'umma sai idan akwai fitina fitina kamar taki ce ga waɗannan abubuwa wato in ka kula da yawancin bid'o'in da suka faru a cikin al'umma za ka ga sai da wata fitina ta taso a ƙarƙashin wannan fitinan ne wannan ruɗanin mutane da sun ruɗe kowa hankalinsa ya tashi ya dugunzuma ba a nitsa ake ba to a lokacin kuma ake fito da aka rika fito da bid'o'i kaga bid'a shi'a haka ta fito Abdullahi bin Saba ya tayar da tarzoma ya tada kura tarnaki akan sayyidina Usman da cewa yana kaza yana kaza yana kaza yana fifita ƴan uwansa yana bawa ƴan uwansa mukamai yana rubda ciki akan dukiyar al'umma yana fataka yana kaza yana kaza da haka mu ba za mu yadda ba sai an yi mana adalci to a ƙarƙashin wannan fitinar shi kuma ya fito da batun ai gaba ɗaya ma wannan shugabancin bai cancanta ba ma shi ba sayyidina Umar da ya riga shi bai cancanta ba ma sayyidina Abubakar ma bai cancanta ba nawaye shugabancin a na sayyidina Ali ne da ƴaƴansa annabi ya musu wasiya kuma daman shi ne wasiyi a gurin Allah kamar yadda annabi Musa yake da wasiyi wane yake da wasiyi za ka duk wani annabi yana da wasiyi za ka annabi ma yana da wasiyi daga nan sai fara dasa wato mummunar guba ta shi'a a cikin al'umma kaga daga yadda abin ya faru bai haka ana zaman lafiya mutane suna harkokinsu ana karatuttuka ana a nitse to kawai aka zo da wata bid'a mutane a cikin nutsuwa suke za a tsaya a dube ta amma aka tada kura guri ya harziki ya turnike ya harɗe to a lokacin kuma za a rika fito da bid'a sai ga eh wallahi wannan abin da aka faɗa ko ai haka ne ai haka ne to haka su ma kawarij kaga a cikin fitina ne suka balle to haka za ka yi ta bi in kai ta bin diddigin bid'o'i za ka samu cewa sai da aka samu wata fitina shikenan sai kuma wani ya zo ya amfani da wannan fitinar shi kuma sai ya fito da tashi bid'a shi yasa in dai fitina ta faro cikin musulmi to take da hatsarin gaske musamman wacce za ta raba kan musulmi wasu su dare su yi nan wasu su dare su yi nan to tana da hatsari domin a wannan lokacin ake musu illa wato ba tsantsanuwa ba Allah ka kiyashe mu to malam yace wa sababu zalika abinda ya jawo haka wato rashin bambanci tsakanin wannan bangare da wannan bangare abinda ya jawo haka illatul ilmi wal fahmi li kitabillah, karancin ilimi da karancin fahimtar littafin Allah, wa sunnatu rasulihi thabitati anhu, da sunnar annabi da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama, wa siratul khulafa'ihi ar-rashidin al-mahdiyyin, da sirar halifofinsa shiryayyu ababan shiryarwa. Wannan karancin ilimi shi ya jawo wannan, wato wannan shi zai nuna maka muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma. Al'ummar da ta yi ilimi kuma ake yada ilimi a cikin ta, to barna ba ta fiye samun saukin yaduwa a cikin, wato ko da barna za ta shigo cikin al'ummar ba za ta yi karfi ta yadu ba. Amma indai aka samu karancin ilimi, ilimin da muke magana ba wai ilimin bature ba, ba wai a samu likitoci ko a samu injiniyoyi a cikin al'umma ko a samu kwararru lauyoyi ba, ba wai wannan ake magana ba. A'a, al-fahmu li kitabillahi wa sunnati rasulihi, fahimtar al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sirar khalifofi na manzo sallallahu alaihi wasallam, Abubakar da Umar da Uthman da Ali, wannan shi ake nufi. Dan a samu ilimi na duniya, ba a samu ilimin lahira ba, ba a samu ilimin da zai gyara maka addini ba, to har yanzu mutum yana nan jahili. A mizanin addinin musulunci, ko me ka zama, ka zama professor professorshi a turanci ko a literature ko a menene, indai baka san addinin ka ba, ba za ka iya karanta fatiha ka fassara ba, to in muna bayanin jahilai ka ji da cewa da kai a ciki, kada ka rika ganin cewa ana magana da kai muke nufi. In aka ce awam, wato gama gari, ka dauka da kai, kar ka rika fidda kanka. In kuma kana so ka fidda kanka, to je ka koya, a ce kana musulmi, ka girma a musulunci, watakila ka yi wani matakin ilimin digiri ko masters ko abin nan, amma ba za ka iya fassara fatiha ba, kuma kana so a ci gaba da ce maka malami ko mai ilimi, a wannan sana'a ce ka iya. Ilimin boko sana'a ce, yadda mutum zai kware wajen kafintanci ko ya kware a kanikanci ko ya kware a tukin mota, to kai ma a wannan sana'a ka kware, baka kai mai sana'a ne. Yanzu dan mutum ya kware a wanzanci, wanzami ne, ya kware a harkar wanzanci, ba wani gashi da zai abin nan, ko amma bai iya tsarki ba, bai iya sallah ba, ba wanda zai ce da shi malami ko mai ilimi, yana nan jahili. To haka nan da zaka kware a kwamfuta, misali zaka iya bare kwamfuta ka hade ta, zaka iya zakulo nan ka hada nan ka hada nan, ko ma kai taka kwamfuta, kana nan jahili. Wato wannan ba zai fidda kai daga jahilai a fikelin musulunci ba. Wataƙila ana magana sana'o'i, a ce kai ba jahilin sana'a ba ne, kana da sana'ar ka. Don haka in ka ba ɗanka ilimin boko, ka ba shi sana'a ne. Shi ya sa za ka ga yana rigima in bai samu aiki ba. Yanzu idan ka san tafsirin Al-Qur'ani, sai ka yi rigima don ba ka samu aiki ba, ka ce ga shi na iya tafsiri, amma saboda wannan ilimin lahira ne. Ka gina duniyar ka ta hanyar bautar Allah, ta hanyar halayya da kyakkyawar mu'amala da 'yan uwanka musulmi, sannan kuma ka samu lahira. To shi yasa galibi shi ilimin addini ake guje masa, saboda ba yanzu a fara ganin abin nan din Roman ba da wuri. Wannan kuma sana'a ce, in ka ba mutum ilimin boko, ka ba shi sana'a, saboda haka duk inda ya shiga zai samu sana'a. To ilimin sana'a ba shi ake magana anan ba, shi yasa anan Ibn Taymiyyah yace wa sababu zalika qillatul ilmi wal fahmi li kitabillahi wa sunnati rasulihi thabitati anhu wa siratul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin. To kuma waɗannan su ne suke hada tafiya ta sunna duka, waɗannan abubuwa da ya ambata guda uku: Al-Qur'ani, sunna, fahimtar magabatan farko. Al-Qur'ani ba za ka yi ka fahimce shi ba tare da sunna ba, wato ka ce kai Al-Qur'ani zallansa kawai ka karanta idan ka arifi ba ruwanka da maganar sunna, to za ka rika fassara Al-Qur'ani da san zuciyarka da abinda ka ga dama. Dole sai ka haɗo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ka ɗau Al-Qur'ani da sunna kawai, amma ba ruwanka da fahimtar magabatan farko, yaya sahabbai suka fahimci waɗannan hukunce-hukunce, yaya tabi'ai suka fahimta, yaya atba'ut tabi'ina suka fahimta, yaya a'immatul huda, Maliku da Shafi'i da Ahmad da Sufyan al-Thawri da Bukhari da Muslim da sauran manyan malaman da aka yi a tarihin kafuwar ilimin addinin musulunci, ka ce ba ruwanka da fahimtar su, to anan mutum zai dinga tsirkaniya, ko ya tsirkaniya wajen fassara Al-Qur'ani tunda ya bar sunna, ko kawai dirkaniya wajen fasara alqur'ani da sunna din tunda ya bar tafarkin magabata shi yasa za ka su imamu ahmad suna fada kazan kana da wata fata wanda baka da imam wato babu wani shugaba cikin manyan malamai da ya riga ta akanta ana buƙatar in kai wata fata wato yanzu akwai cikin magabata wanda yayi fatawa irin wannan sai dai abinda suke nawazin ne wato sababbi ne wanda da babu su daga baya suka zo to kaga anan ba za a ce sai an nemo maganar wani malami na cikin magabata akan wannan sai dai abinda kawai ake so ya zama na usul din da zaka yi amfani da su wato kaidoji da dalilai da zaka yi amfani da su dalilai ne waɗanda magabata suka yadda ana amfani da su wajen zakulo hukunci ko anan din ma ba a ce ka gina fatawarka kawai akan wani abu naka ba dole ka gina fatawar da zaka yi koda sabon hukunci ne sabuwar hadisa ce waƙi'a ce sabuwa wacce babu ita a da to koda ita ce zaka bada fatawa akai to ka gina fatawarka akan usul nasu wato akan ka'idoji na ilimi da suka asasa sun asasa ka'idoji na ilimi wanda duk abinda ka rakito to ba zai fita daga cikin wannan ka'idojin ba sai ka samu wata ka'ida tana hukunta wannan abu to zan a cikin usul din da zaka yi amfani da su wajen fitar da hukunci kan wannan sabuwar waƙi'a din ya zama asul ne akwai shi cikin maganganun magabata to kaga dai a har yanzu dai kana cikin da'irar magabata shi yasa kaga wato tafiyar ahlus sunna ake cewa kitabu was sunna ala fahmi salafil umma ala fahmi salafil umma wannan shine ma'anar salafiyya da ake cewa salafiyya waɗanda suka yadda cewa magabatan farko su suka fi kowa sanin addini kuma haka abin yake wanda suka fi kusanci da zamanzo sallallahu alaihi wasallama su suka fi fahimtar abin da aka saukar ana nisa abin yana ƙara nisa ana nisa abin yana ƙara nisa sahabbai sun fi tabi'ai tabi'ai sun fi atba'ut tabi'ina haka abin yake haka ana ƙara kusantar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fitintunu da rudani suna karanci ana ƙara yin nisa kuma abin yana ƙara nisa fahimtar tana ƙara nisa rudani da fitintunu da bid'o'i da san zuciya su kuma suna ƙara yawa a cikin musuluncin to shine Ibn Taymiyyah ke cewa duk abin da yake ya jawo rashin bambanci tsakanin tafiya ta gaskiya da wacce ba ta gaskiya ba ko hada wato rashin adalci wajen hukunci shine karancin ilimi da karancin fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah wacce ta tabbata at-tabitati anhu wacce ta tabbata domin abinda bai tabbata ba a kiran shi sunna kalmar sunna in ake sunnatu rasulillah to ana nufin abinda ya tabbata a ingantacciyar ruwaya tabbatacciya da ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ake cewa sunna idan bata inganta ba to daman ba ma sunna bace saboda kalmar sunna tana nufin hadisi sabit tabbataccen hadisi ko hadisi sahih ko hadisi hasan wannan shine ake cewa sunna zaka ji an ce wannan abin nan wannan sunna da'ifiya ce saboda in dai har ta tabbata sunna to ba za ta zama da'ifiya amma zaka ji an ce hadisi da'ifi hadisi mawdu'i haka hadisi sahihi shine ko hadisi sabit tabbatacce shine ma'anar sunna yace wasiratul khulafa'ihi ar-rashidina al-mahdiyina da sirar halifofinsa shiryayyu waɗanda suke a baban shiryarwa tunda shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya hada mu da waɗannan bayan Allah alaikum bi sunnati ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyin don haka ba zai yiwu ka fita daga cikin tsarinsu ba zamanka na kai kadai ko zamanka da iyalanka ko zamanka da makotanka ko zamanka a kasuwa ko zamanka a matsayin shugaba ko malami dole ne sai ka zama tafiyarka tana tare da waɗannan bayan Allah in ka kawar da su gefe ɗaya ka ce za ka yi tafiyar kai kadai ko yadda ka shata wa kanka to ka tabbata cewa ka bar alƙur'ani da sunna وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح من المنقول ما لا يجي انكو با دان انكو با هكا با تو دو وان وندا استهدى الله يعني مش ريا وجن الله يعني ما الله يشري يد شي واستعانه يعني متيمكو وجنسا بحث عن ذلك تو زي بنشكي با زي حكمشي دكا با زي بنشكي جمدا dukkan wani abin da zai gani wa talaba sahiha min al-manqul kuma zai nemi ya san sahihi daga kowace irin ruwaya daga kowane abu da aka ciro to zai nemi ya san sahihi ba kawai dan an ruwaito abu yake zama gaskiya ba kawai dan an ce an ruwaito a littafi kaza abu kaza 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 ya faru ba shikenan sai ya zama gaskiya ne ya faru akwai sahiha ko wanda ba sahihi ba. Malaman da suka tattara ruwayoyi na tarihi, wato sun yi haka ne don su tattara kawai duk abin da aka faɗa akan wata hadisa, wanda ku masu bincike in kun zo za ku iya tantance abin nan zai yi ko ba zai yi ba, abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, abin nan ya inganta ko ba inganta ba. Yanzu misali in ka ɗauko at-tarikh, abin nan tarikhul umam wal muluk na at-Tabari, Ibn Jarir at-Tabari, yana da wani wagegen kundi wanda ya rubuta tarihin al'ummomi da sarakuna, a ciki akwai tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tarihin waɗanda suka gabata cikin wannan al'umma har zuwa zamaninsa. Saboda babban kundi ne a farkon wato kundin nasa, littafin nasa, sai ya faɗakarwa ya ce duk abin da muka faɗa a nan mun kawo isnadi, wato mun faɗi wane ne ya ruwaito abin, gurin wadawa aka ji maganar. Ya ce saboda abin da ba gaskiya ba to laifin na wanda ya kawo ne, wato kamar ya ce ni ba ruwana. Abinda duk ba gaskiya ba cikin labaran da suke nan, tunda dai na faɗi waye ya faɗi labarin, to ni na fitar da kaina. To ashe kaga a nan ba za ka buɗe kawai littafin Ibn Jarir at-Tabari kaga wata ruwaya kawai ka ce ai sahabin manzon Allah ya yi kaza, don haka ba mutumin kirki ba ne. A ce ina ka gani ka ce Tabari ne ya kawo, kana zazzare ido. A nan ba ka ce komai ba, a yi magana ka ce Tabarin nan ai sunna ne. Kasan haka suke cewa ce ai Tabari ya kawo, kuma Tabari ai sunna ne, saboda haka sunna ma sun yarda da abin, gashi nan a littafinsu. Ban sani ba ya karanta farkon littafin ya ga mai Tabarin ya ce koko a'a, bai karanta ba, kawai irkanesa ce. In ya karanta kaga akwai cin amana ta waɗanda yake karantarwa, da ya kamata ya faɗa musu mai Tabari ya ce a farkon littafinsa. Ya ce duk abin da za mu kawo nan za mu kawo shi da isnadinsu, duk abin da ba daidai ba ba gaskiya ba. Ya ce to ni ba ruwana. To kaga abin da ba daidai ba ko ba gaskiya ba ka jingina masa, to za ku shari'a gaban Allah, tunda shi ya ce da kai ba ruwansa. Abin da ya yi na amana shi ta ilimi shi ne ya faɗa maka waye faɗa. To abin da kai kuma za ka yi in kai mai son ka binciko haƙiƙa ne, duk mutanen da yake ruwayan nan daga wajensu, labaransu da tarihinsu yana nan a kundace, an tsare shi an taskake shi yana nan a rubuce. Sai ka koma ka ji yaya malamai suka yi bincike akan rayuwar shi mai ba da labarin. Idan ka ce maka la mutum ne salihi amintacce nagari, to shi mun yarda da shi, amintacce ne nagari, a gurin waye ji shi, gurin wane, to shi wanan waye shi ma sai a bincika. Dan in kai na yarda da kai ba lalle ne in yarda da wanda ka ruwaito labarin daga wajensa ba. Kai zan ce kai bana tuhumar ka cewa ka ji maganar, amma shi wanda ka faɗi cewa ya faɗa shi nake tuhuma. To shi ne bin diddigin isnadi, shi ne ka bi waɗannan mazaje daga farko har ƙarshe don ka tantance labarin da aka jinginawa, shi wannan na ƙarshe ɗin ya tabbata da kyakkyawan sansala ko bai tabbata ba. Wanda ƙa'idoji ne masu faɗi waɗanda banda cikin wannan al'umma ba a samu wata al'umma tana da su ba, wato ba a samu wata al'umma ko al'ummar Yahudu ko ta Nasara suna da ilimin bin diddigin labari don tabbatar da shi ko kore shi ba. Saboda haka za ka ga suna faɗan labarurruka waɗanda ba su da tushi. In ma ka ce ina isnadinsu ba za a iya kawo maka isnadin ba. Al'ummar Annabi ita ce Allah ya yi ma wannan baiwar. Ya yi mata wannan baiwar na isnadi ba don komai ba, don a tsare addinin musulunci, saboda shi ne addini na ƙarshe. Babu wani annabi da za a sake turowa bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To haka shi ne annabin ƙarshe, shi ne zai wato Allah zai naɗe ƙasa da addininsa. Don haka akwai buƙatar a tsare wannan addini. To Ubangiji cikin baiwarsa da rahmarsa ya samar da wannan ilimin na isnadi, ilmul isnad. Sai ya sa Abdullahi ibn al-Mubarak da wasu manyan malaman wannan al'umma suke cewa al-isnadu min ad-din, laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha. Isnadin nan addini ne, ba dan isnadi ba, to kowa sai ya faɗa abin da yake so. Da mutum wanda ya ga dama sai ya faɗa abin da ya ga dama, to sai zama na isnadin nan ya tokare ka. In ka ce kaza to sai a ce ina isnadin ka. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa talaba as-sahiha min al-manqul, ya bibiyi ya nemi sahihi daga cikin abin da aka ruwaito. Wata dabbara kitab Allahi wa sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sunnata khulafa'ihi, sannan kuma ya bibi yayi tunantin tintini na tadabburi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar khalifofi shiryayyu la siyama sirata amirul mu'minin al-hadi al-mahdi musamman sirar amirul mu'minin sayyidina ali shiryayye abin shiryarwa wato domin a lokacin sa ne duk fitina da ta faru don haka babu inda sira take da sarkakkiya sirar khalifofi sai ka zo zamanin sayyidina ali a lokacin ne zaka samu sarkakkiya da yawa don a lokacin masu sha'awa masu san bin zuciya suka yi yawa kowa ya rika faɗa abin da ya rika faɗa fitintunu suka yi ta faruwa don haka zaka karanta sirar sayyidina abubakar a nitse babu matsaloli da yawa zaka karanta sirar sayyidina umar ba matsaloli da yawa ka zo sirar sayyidina usman farko babu sai a ƙarshe lokacin da aka fara samun su Abdullahi bin Saba sun fara tuso kai kunno kai a cikin tafiyar suka fara haddasa fitintunu to lokacin abubuwa kuma sai suka fara rikirkicewa to kuma kana tsunduma cikin sirar sayyidina Ali to ka shigo cikin rikici kuma dan a lokacin a cikin fitina gaba ɗaya aka yi aka kare sayyidina Ali a cikin wannan rikice gama khalifancin sai ya kare al'umma bata samu nutsuwa ba shi yasa zaka ga futuhat a zamanin sa ba su yawa ba kuma babu su sabanin zamanin khalifofin da suka gabace shi an yi ta shigar da musulunci kasashe an yi ta ƙara faɗaɗa da'irar ƙasar musulmi amma a lokacin sayyidina Ali wato fitinannu ba su bashi mama har ya samu damar yin wannan yana ƙoƙarin yadda zai kwantar da fitina ta cikin gida to don haka sirarsa take buƙatar tadabburi sama da sauran wato khalifofi da suka gabata allati jara fiha mashtabaha ala khalqin kathirin wanda a cikin ta ne abinda ya rikicewa mutane da dama ya gudana a ciki fa dhallu bi sababi zalika mutane suka bace a dalilin haka imma guluwan fihi wa imma jafa'an anhu ko dai ta hanyar su guluwi wato su wuce gona da iri su kuzuzu ta lamarin sa wa imma jafa'an anhu ko kuma su yi masa jafa'i su tauye masa haƙƙinsa wato aka samu wasu kai guluwi cikinsa suka wuce haƙƙin suka wuce gona da iri wajen labarta matsayinsa da darajarsa da martabarsa har ta kai ana jingina abinda bai kamata a jingina masa ba ko kuma jafa'an anhu aka samu wanda suke masa jafa'i su kuma har ma aka samu masu kafirta shi wato masu guluwi kamar rafida masu jafa'i kuma su ne khawarij wanda har kafirta shi suka yi kama ruwaya anhu annahu qala kamar yadda aka ruwaito daga gare shi yana cewa yahliku fi rajulani mutane biyu sun halaka dangane da ni ko za su halaka dangane da ni muhibbun ghalin yuqarriduni bima laysa fiya wato masoyi mai wuce iyaka da zai rika kuzuzuta ni da abin da bani da shi wa mubghidun qalin da maki dan adawa yarmini bima nazzahani Allahu minhu yaji yana jifana da tuhumar da Allah ya kubutar da ni daga gareta haka sayyidina Ali aka ruwaito yana fada insha Allah wannan shine zai zama matashiyar karatunmu sati mai zuwa bi iznillah don haka abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala hudahu ila yawmiddin wannan yake cewa menene fassarar wannan aya wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin yace domin naji wani yana cewa wai sayyidina Ali na tafiya da Ammar ibn Yasir sai ya ga tururuwa yake tambayar sayyidina Ali radiyallahu anhu ko akwai wanda ya san adadin tururuwan nan sai ya ce masa kwarai akwai wanda ya sani ya san adadin su mazan su da matan su yace ashe baka karanta wannan ayar ba wato kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sai ya kawo ayar da ke sama sai ya ce ai ni ne imamin mubin din to yana son ya san ingancin wannan maganar. Wannan magana tana na al-ittifaq rafida sun rubuta ta, ba shi wanda ya kawo labarin ba ƙarya ya musu ba, gaskiya ya faɗa, sun rubuta al-ittifaqansu akwai ta cikin al'amali na tusi, kuma yawancin masu tafsirin su suna kawowa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. Wannan aya tana cikin suratul yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum, inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. To ƙarƙashin tafsirin wannan aya suna kawo wannan kissar cewa sayyidina Ali ya faɗa mu wannan. Akwai ruwaya ma da suke ƙarawa da ta Abu Dharr cewa da aka saukar da wannan aya sai wasu mutane guda biyu, a wani gurin sun bayyana ko suwaye guda biyu, wato Abubakar da Umar, sai suka tashi sai suka ce imamu mubin da aka ce a wannan ayar shine a taura ce, sai annabi ya ce a'a, ka ce injila ce, sai aka ce ya ce a'a, ce alqur'ani ne, annabi ya ce a'a, sai ga sayyidina Ali ya taho sai ya ce wannan shine imamu mubin. Kaga ayar abinda ta ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin, kowane abu mun kididdige shi a cikin wani littafi mabayyani. Imam din nan shine abinda malamai na gaba-gabata suka fassara shine lauhul mahfuz, komai ubangiji ya kididdige shi a lauhul mahfuz, domin ayar ta faɗi rubutu na farko wanda shine gamamman rubutu da kuma rubutun da ya riƙa wakana lokacin rayuwar mutum, akwai babba akwai kuma wanda yake ƙarami. Allah yake cewa inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kaga wa naktubu ma qaddamu ita ce kitabar da ake yi maka ta ayyukanka anan lokacin da kake raye, abinda duk kai naktubu ma qaddamu, muna rubuta abinda suka aikata, wa atharahum da abinda suka bari, wato in ka barar wata sunna hasana sai su rubuta, in mutum ya bar sunna sayyi'a su rubuta, shine wa atharahum din. Sannan sai kuma ubangiji ya faɗi al-kitabatul amma, wacce ita ce ta gabaci wannan, shine abin da duk mutum yake yi ubangiji ya riga rubuta shi a lauhul mahfuz, kuma shine wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. To su suka tashi sai suka fassara imamin mubin da cewa imamin mubin shine sayyidina Ali. To wannan yana daga cikin jinsin tafsirin batiniya, kuma dama haka suke fassara al-Qur'ani da shaci faɗi. Allah ya ce marajal bahrain yaltaqiyani, su ce Ali da Fatima, marajal bahrain yaltaqiyani sai su ce Ali da Fatima, yakhruju minhum al-lu'lu wal-marjan sai su ce Hasan da Husayn, inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara sai su ce Aisha, subhanallahi. To kaga wanda zai irin wannan tafsiri dan ya fassara wannan da cewa Ali ake nufi, kaga ai ba za ka yi mamaki ba. Haka wannan yana daga cikin min jinsi tafsirul batiniya, da suke cewa alqur'ani yana da zahiri yana da batini, amma wannan ba gaskiya bane, kuma yana daga cikin guluwi wato da muka fara karatu a kansa, wato wuce iyaka da sayyidina Ali yace mutane biyu suna halaka a kaina, wasu su halaka wajen wuce iyaka har su bani sifar da ba tawa ba, su ba ruwana da su, ko kuma su halaka wajen jafa'i har su rage min matsayin da Allah ya bani, su ma ba ruwana da su. To sai kuma wani da yake cewa a taya na addu'a domin samun kaina da nai a cikin sunna ta hanyar ka da kuma kaset din marigayi Sheikh Ja'far da wani aboki na yake kokarin kawo min a wasu lokuta, kuma yake tare da gayyata ta wannan majalisi. Allah ya ƙara kare ni da sauran ƴan uwa daga aƙida ta Shi'a. Allah ya kare mu ma duka. Allah ya mana kariya ya mana tsari daga dafin aƙidar addinin Shi'a, waɗanda ba su gane ba kuma Allah ya ganar da su. Duk wanda yake bin wannan tafarki, mu fatan da muke masa Allah ya ganar da shi. Ba wanda muke sha'awar ya mutu akan wannan hanya. Duk wanda yake kan wannan hanya, fatan mu wannan tashi faɗi da ke da muke ta yi duddan a gudu tare ne a tsira tare, ba mu da wanda muke sha'awar ya shiga wuta, inda za ta yi kowa ya shiga aljanna ma mu za mu ji daɗi. To amma abin ba a hannun mu yake ba, za mu iya yinmu amma shari'a a hannun Allah take don haka kada wani dan yana bin wannan tafarkin ya dauka kawai tsaba tsanaci da kiyayya ta sa miki irin waɗannan karatuttuka a soyayya ce ba za ka ga dan uwanka ya sufana ya nufi inda halaka take ba kuma kana gani kai shiru ka kyale shi wannan in har kana da awar san shi to ƙarya kake yi kana ganin shi ya sufana inda wani rami yake ko kuma wani abokin gaba ko wani mugun muguwar dabba amma ka zira ido sai ya je ya halaka sannan ka ce ai da man na san abin da zai kasance kenan wannan ba soyayya a ciki don haka wannan duk karaji da muke ta yi da daga miliya da ta fadakarwa da bayani muna yin sa ne saboda mu samu ɗan uwanmu da basu fahimta ba su fahimta mun san cewa galibi akwai karancin ilimi da karancin karatu ya jawo da dama daga cikin matasa shiga irin wannan tafarki wanda idan suka tsaurara suka saurari karatu a nitse to kwakwalwar da Allah ya riga ya ba su za ta yi aiki Allah ya yi ka mutum ya baka hankali ba dan kuma dan wannan hankalin ya yi maka amfani wajen bambance ƙarya da gaskiya in har ka kyautata niyya ka sa Allah a zuciya to babu shakka wannan guzurin da Ubangiji ya baka na hankali zai yi maka amfani shi yasa in wuta a wuta suke da na sani ba su saurara ba ba su yi aiki da hankalin ba qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir haka Allah ya baka damar ka saurara ka yi tunani cikin abin da ka saurara in ka yi amfani da wannan to insha Allah ba za ka shiga cikin waɗannan masu nadama a wuta ba ranar da nadama ba za ta amfane su ba Allah ya ci gaba da tsare mu ya tsare mana imanin mu ya kuma fahimtar da mu addinin mu sai wannan kuma da yake cewa shin ita ƙasar Iran wai shari'ar musulunci take yi ko kuma ba haka ba domin sai in ji ana ta lissafa ƙasashen da suke shari'ar musulunci ba a sa ta ba to masu sa ta suna sa ta su ce jamhuriyar islama amma a hakikanin al'amari da ƙasar yadda ka ga Najeriya haka take ka gara ma Najeriya sunna ne suka yi yawa amma dai maganar wai can sama shari'ar musulunci ake yi ko ba shari'a a yadda ake da constitution dimokuraɗiyya zaɓe a zo a yi zaɓe da kowa ya zo ya jefa ƙuri'a ko karuwa ce ƙuri'ar ta zama ta rinjayi wancan ɓangare shi kenan sun ci zaɓe ka san a harkar dimokuraɗiyya babu bambanci tsakanin ƙuri'ar karuwa da ƙuri'ar shehi duk wani takakka a ce waliyai 50 49 su zaɓi mutum can kuma a samu karuwa 51 to karuwancin sun cinye ba a ce kai wannan fauli ne a duba fa na to tsarin da ake bi kenan su ma tsarin ne na dimokuraɗiyya sannan kuma da tsarin wilayatul faqihi wanda Khomeini shi ya fito da shi don a fita daga wani matsala da suka fuskanta ka sa shi'a babu wanda yake ya cancanci shugaba ya zama shugaba sai imam ma'asumi shi zai shugabanci shi zai jagoranci yaƙi shi zai jagoranci har sallar juma'a to gashi yanzu kuma ana so a kafa gwamnati kuma shi bai fito ba har yanzu to shi ne sai Khomeini sai ya fito da bid'ar wilayatul faqih ai duk littafin shi a babu wani wilayatul faqih cewa a samu faqih ya wakilce shi ya karɓi ayyukansa ta yadda in ya fito sai ya danka masa kayansa wato kamar acting ne shi ba na abin nan ba ne mai riƙon ƙwarya ne wanda wasu daga cikin CR ba su yadda da wannan ba kamar Ayatullah Al-Muntazari har ya mutu shi bai shi yasa shi Khomeinin ya watsar da shi gefe ya sanya masa ya yi masa ɗaurin talala dan shi ya ce bai yadda da wannan wulatul faqih din ba to amma in bai kawo wulatul faqih to ya za a shugabanci ƙasar tun daga shi an yi samu an kwaci mulkin daga hannun sha na Iran to dole ya kullo da wannan bid'ar kuma a cikin tafiyar shi'a me ya damuwa dan an fitar da bid'a ni ban ga abin da za a damu ba dan ita kanta gaba ɗaya din bid'a ce to kuma dan wani ya zo da ƙarin bid'a kuma kamar yanzu a maulidi ne wani ya shigo da wata sabon bid'a a maulidi sai a cika cewa ka shigo da wata bid'a to shi kansa gaba ɗaya abin bid'a ce me da kowa yana da damar ya kai ma waye baka right na ka fito da bid'a asali tunda kai ma baka da wani izini kai abinka ni da me zaka hana ni saboda haka ita ma kamar sauran kasashe ne da ake demokuraɗiyya sannan kuma ka san cewa akwai abubuwa cikin fiqhin su da dama, fiqhin Ja'fari wanda ya saba wa shari'ar musulunci da yawa. Sannan ya sake cewa wai to kafin juyin juya hali na Khomeini shin menene mutanen Iran ƴan Shi'a ne? Na'am, ƴan Shi'a ne tun kafin zuwan Khomeini. Ƴan Shi'a ne, sai dai daular da can akwai sanda ba a ƙarƙanin Shi'a take ba. Waɗanda suka mayar da ta Shi'a su ne Safawiyyu, ta daula Safawiyya. Salinta daula ce ta sufaye, ta rikide ta zama kuma Shi'a. Asalin su sufaye ne da suka zo suka kafa daular daga cikin mutanen taki. Tafiya tai tafiya sai suka rikide sai zama Shi'a. To tun daga lokacin daular suka mai da kasar ta zama Shi'a. Don haka shi kuma yana ba wai shi ya kashi Shi'a a kasar ba, shi dai kawai an yi zanga-zanga an kori sha. Shi ma kuma saboda abubuwan nan da suke faruwa, wato abin da suke yake faruwa na ƙasa, na cinye arzikin ƙasa da kwashe arziki a kai ƙasashen waje da shi da 'yan uwansa da danginsa da matarsa da 'ya'yansa, su za su yi ta ci. Wannan ta sa mutane suka gaba za su iya, ba wai maganar cewa ko baya shari'ar musulunci ko yana shari'ar musulunci, ba wai wannan ne ta sa suka yi bore ba. A irin boren da yanzu kake ga ana yi a ƙasashen Laraba, kaga ai duk ba wanda ya daga tutar cewa sai an yi musulunci, duk ba wannan ba ne, kawai dai an shiga matsuwa. Dama in ka hana mutum abubuwa guda biyu, ka hana shi addini, ka hana shi kuma ya ci lomatuwansa a nan duniya, to kuma ba za ta yi ba. Ta yiwu in ka bar shi yana cin daɗinsa, to sai ko da ka hana shi addini wani sai kaga ya bari, tunda dai yana samun abin da zai ci a nan. To amma ka hana shi ya ci a nan, kuma wanda zai ci a lahiran ma ka hana shi, to kaga dole ne kuma za a tashi a yi rigima. To ƙasashen da kaga ana wannan boran yanzu suna daga cikin waɗanda suka samu kansu cikin wannan matsatsi. Amma ba wanda za ka ga yana daga tutar cewa mu sai musulunci, maganar kawai a kawar da wannan, a tabbatar da mulki na demokuraɗiyya, mulki na 'yanci. To irin sa ne ya faru a Iran, kawai ake cewa wani juyin Islama, ba wani juyin Islama ba, abinda ya faru kenan. To sai wannan da yake tambayar, wato dangane da kiran sallah asubahi, ya ce ya ga a Saudiya ana kiran as-salatu a ƙarshe saɓanin yadda ahlus sunna na nan ƙasar suke yi, ya kula cewa a Sokoto da birnin Kebbi su ma suna yi kamar yadda Saudiya suke yi, wato as-salatu a ƙarshe. To shi ne yake sanya san bayanin, wato saɓani ne na malamai wanda yana na rubuce a littafi malaman sunna ɗin. Wasu sun tafi akan kiran sallah as-salatu ya zama a na farko, sannan na biyu ya zama kamar sauran kiran sallah yadda aka saba a sauran salloli. Wasu kuma suka ce a yi as-salatu a na biyu. Abinda aka samu hadisi sahihi da ya bayyana a inda za a yi shi ne hadisin Abu Mahzura, wanda ƙarara ya faɗi cewa a sa shi a kiran sallah na biyu. Amma ba a samu wani hadisi sahihi da ya ce a sa shi a kiran sallah na farko ba. Ij'aluhu fil adhan al-awwal, ba za ka ga wannan. Abin nan afwan a kiran sallah na farko ba za ka samu wani hadisi sahihi da ya ce a sa shi a na biyu ba, sai dai a na farko. Waj'aluhu fil adhan al-awwal, ku sa shi a kiran sallah na farko. To wasu da su wanda suka rinjayar da a sa shi a kiran sallah na biyu, sai suka yi tawilin shi hadisin Abu Mahzura din cewa al-awwal anan ana nufin kiran sallah na biyu shine awwal din, saboda iqama ma kiran sallah ce. Saura kaga iqama ita ce ta biyu kenan. To kaga wannan tawili ne, don iqama ba a kiranta kiran sallah, sai dai min babu taglif. Akwai abinda larabawa suke cewa taglif a ka'idar larabci, in ka hada abubuwa guda biyu masu suna daban-daban sai ka rinjayar da sunan ɗaya akan su duka biyu, kamar yadda kake cewa al-abawani, kaga ummun ne da abu. In za ka kirawo ummun ita kadai, ba za ka ce da ita abun ba, sai dai ka ce da ta ummun. Kasancewa ka hada ta da abun, sai ka ce al-abawani. An gane, ka ganin taglibin janibin ab, kai a karin jayar da bangaren uba akan na uwa. Amma ba a taba kiran uwa ita al-abu ba. Don haka faj'aluhu fil adhanil awwali, ba zai taba zama ikama ba. Ba zai taba zama kiran sallah na biyu ba. To haka nan daga cikin abin da misalin taglib al-qamarani, misali ash-shamsu wal-qamar, kaga shamsu sunanta, in za ka kira ta ita kadai ba za ka ce mata qamar ba, sai dai ka kira ta ash-shams. amma da ka hada ta da kamar saboda kamar muzakkar ne a suna sai kai ta abin nan kana cewa al-umarani ana nufin Abubakar da Umar kowanne in ka tashi kiransa shi kadai da sunansa zaka kira shi to irin wannan yana da yawa a cikin ka'idar larabci ala ayi hal mas'ala ce mai sauki su wadanda suka ce a sashi a kiran sallah na biyu na farko sun ce hatta hikima ma tashi ta fi bayyana saboda a cikin kana cewa a tashi abinda sallah ta fi bacci kaga kenan sanda za a yi shi mutane lokacin ana ta bacci sai kake tayar da su kana cewa sallah ta fi bacci ma'ana su tashi shirya domin lokacin sallah ya matso bayan sun tashi sun yi alwala sai ka sanar da su kuma lokacin ya yi kaga bayan an yi tashi wani ma yana masallaci an cika masallaci kuma ka ce da shi sallah ta fi bacci kaga to na bacci nake yi ka riga ka tashi ne tun dazu to kaga a ce da kai sallah ta fi bacci lokacin da kake bacci ka farka ya fi hikima ba sai ka farka ba sannan alƙa gaya maka cewa sallah ta fi bacci sannan shi wannan na biyu shi ne na shigar lokaci wancan kuma na kusantowar lokaci don haka na shigar lokaci ya zama daidai da sauran kiran sallah da ake na shigar lokaci sallah azhar da al'asar ya fi a ce ya saba a ce na biyu shi ya yi na farko shi ya yi daidai da su wanda kuma shi ne ba shi ne na shigar lokaci ba wanda kuma yake na shigar lokaci shi kuma ya saba musu to kaga ko da zaka duba ta fuskar hankali zaka ga cewa masu maganar ta biyu amma duk da haka ba matsala ba ce ta tashin hankali wanda ya fahimci wannan masallacin suna as-salatu a kiran sallar farko to kaga ba zai hana shi ya ci ya sha ba ya ci abincin shi ya sha tunda ya san daman a farko suke yin sa wanda kuma ka fahimci annabi suke kaga da kaji as-salatu zaka riƙe bakinka don haka kaga babu wani tashin hankali a ciki kuma ita Saudiya ba wai mizani ba ce a sunna ba za ka taɓa ji yanzu muka gama maganar alkitabu wa sunna wa sunnatu siratul khulafa amma ba a ce da sirar Saudiya ba Saudiya daula ce ƙasa ce akwai abin da yake daidai akwai abin da yake kuskure ba ita ce marji'iya ba mu a tafiya ba yin marji'iya da wata ƙasa sai dai kawai a kawo hujja in ta yi daidai da abin da yake gudana anan a yi hujja da ita an jima shekara da shekaru ana wuturi biyu a haramaini an jima shekara da shekaru duk sanda aka gama sallar musamman a ashirul awakir goman ƙarshe idan aka gama sallar tarawihi sai a yi wuturi sannan idan aka zo tahajjudi aka gama shi ma sai a yi wuturi to kuma gashi ba hadisi ƙarya ce la wutirani fi laila ba wuturi biyu a dare ɗaya an yi yanzu an yi an juma sai daga baya tafiya wajen 1400 da wajen 15 ne ina jin tsakanin 15 ko 16 ma sannan malamin suka zauna suka ce gaskiya wannan a canza shi aka canza shi sai Hausawa mu suka shiga hayaniya kaga sun canza addini ko falalar da muke samu suna so su hana da can ba su gane cewa ba daidai bane sai yanzu kawai dan sun ga ana samun falala a witirin farko ana samun falala a ta biyu wanda kuma ba haka bane kawai dai rudu ne na Bahaushe shi ya saba in an tashi akan abu kawai ko da an gano ba daidai bane kawai a ci gaba a rufe ido haka muka samu ana yi kawai a ci gaba da haka to kuma ci addini ba haka yake ko da haka shekara 100 kana a wurin da ka gane kuskure kake kawai ka gyara to kaga da a ce wannan wutirani fi laila da ake yi kawai za a ce tunda ana a haramaini yanzu a haramaini zaka je ka samu ana ladan ana zakara tare da cewa ko nishi wato liman ya ana ji saboda kyan sifikokinsu wani lokaci sai a fi jin sama sama da ba a jin nishin ladan da karatun tahiyarsa amma liman sai ka duka jin sautin wani abu na karatun tahiyarsa kaga ba buƙatar a yi ladan to amma ladan din ya zama sana'a ce wasu ne da har gadansa ake in ya mutu ƴaƴansa ne za su gaje shi to kaga aka zo aka rushe shi su wannan kamar an rusa ba aikatar ku ne kaga za ku tafi yau to ban sani ba siyasa ta sa aka basu amma ba su da wani amfani ba su da ba amfanin shi kiran sallah kawai amma wannan zakara din ba buƙatarsa tunda kana ji ina ji kafin ka abin nan ka faɗi naka ni naji na liman ma tuni nayi abin da yake buƙata to kaga me zaka gaya min kuma duk inda yake sifikokin su ba irin namu bane da ana suna yi suna mammatsewa suna mammakalewa lokaci ma kaji ana ba a ji tana ƙara su ba irin wannan bane to kaga ba za a ce tunda dai ana zakara a harabe da mutum ga dole ahli sunna duk inda suke sai sun yi zakara to amma abinda dai muke fada kullun masail na ijtihad irin wannan ba abu ne da zai tada hankali ba ko kai baya ko a rab masallaci ko a kori liman ballantana a dauke shi dan wani goza ga har dukan liman ake in ya kamin cewa da abinda ake so ko a ce a tsige shi duk wannan ba haka bane dan haka inda limamin ya ga cewa shi ta Saudiya zai yi a kyale shi kansa wanda kuma suka ce a mu za mu dauki hadisin Abu Manzura shi kira kyale su malaman mu manya sun yi sabani akan matsala din wannan ya isa ya samu sassauta abin nan dan zaka samu wani guri har shari'a ake akan wannan kaga duk kuncin tunani ne dan haka dan naji makotana suna yin salatu su da kiran sallah na biyu ko suna na daya bai kamata in damu ba illa iyaka in san cewa ba da san zuciya suke yi ba kasa ko da zai saboda wani yayi ni bazan yi ko saboda wani bara haba masa wannan ba daidai bane wannan kuma take cewa ita ta kasance mata aure ce kuma tana da bukatar sauraron karatun malamai kamar wannan din nan amma mijinta baya son ta fita shin ya halatta ta yi masa biyayya a nan a sauraron karatu irin wannan ba za a ce ki saba mijinki a kansa ba tunda akwai hanyar sauraron ko da baki samu zuwa ba akwai cassette da za ki iya aikawa a so miki don haka ki aika a so miki cassette ki sa ki ji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in kin ga dama ki ji sau goma ma kin ga dai a nan ba zai ce ba za ki ji cassette ɗin ba to in ya ce ba za ki to kuma ya zama faɗa yake da ilimin gaba ɗaya amma wannan bai isa ya sa ki yi rigima da mijinki ba inda muka ce makaranta ce idan mace tana da bukatar sanin addini ba ta san shi ba mijinta ya koya mata ya kawo wacce za ta koya mata waɗanda za su koya mata a gida kuma ya ce ba za ta fita ta shiga makaranta inda za ta koya ba to anan ba za ta yi masa biyayya ba ta yi kokarin karɓo haƙƙinta ta hanyoyin da suka dace ko haɗa su da wasu manyan magabata ko kuma wasu malamai ta yadda za su yi masa nasiha har ya bar ta je ta koya amma dan zuwa karatu irin wannan akwai wata dama da take da shi ko da kuwa ba ta samu ta halarci gurin ba Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi